manufan taron da shine zaburar da manema labarai dangane da yin amfani da munanan kalamai da ka iya haifar da tunzuri a tsakanin al'umma mabambanta da addinai da zafafan kalamai da kuma yin yarfin siyasa. Malam Isa Garba shine jami'in cibiyar yayi bayanin makasudin taron.
Dalilin shine cewa mun faro tun daga lokacin da aka fara hidima na siyasa. Daga fara hidiman siyasa muka ga cewa siyasa ta koma wata iri. Ana nema a keta Najeriya ta bangare bangare. Wannan bangare na sukan wannan bangare da kalamai da suke fitowa daga dini da kabila da kalamai da suke fitowa daga mutanen da suke da tasiri akan sauran al'umma sukan yi maganganu kuma da za su iya canza al'umma din. Sai muka ga mafi da hanya ita ce mu sanya da zami mu atana mu bangaren mu dode wannan. Kama a wannan kaga mun na neman ƴan jarida ne wa musamman wa su aiki a gidan radio wanda su ne suke ba da dama ta hanyar su ne masu waɗannan maganganu suke isa al'umma. Idan da ba su ba da dama ba to al'umma din ba za ta ji abin da aka faɗa ba kuma komai munin abin da aka faɗa in dai ba a ji shi ba to bai zama mummuna ba.
To kana jin wannan bai karo da yancin faɗan albarkacin baki ba?
Akwai yancin faɗan albarkacin baki daban yancin kuma tunzura al'umma daban. Shi duk lokacin da ake maganan yancin haɗa ba albarkacin baki a lokaci guda kuma ana kiyaye abin da zai tunzura wani. Da lokacin da kake da yanci yancin ka kuma bai baka damar ka tunzura wani ba.
Malam Abdul Gani Rufai Aliyu Gaya program officer yayi ƙarin haske game da yadda za a tantance kalamai da ka iya sa yin tunzuri.
To shi kalami wanda za a iya ce mashi kalaman batanci yana da sufofi kuma akan duba wasu gabobi nasa. Na farko akan duba waye magana, sannan kuma akan duba wa suwa ake so a isarwa da sakon. Yawwa sannan kuma akan dauka cewar shi maganar da aka yi an taba amfani da ita a wani lokaci ta haifar da fitina ko kuma tana dauke da wasu sufofi kamar misali mai da wasu mutane a sufanta su da dabba ko dai wani abu makamancin haka a tsafkantar da su. So irin wayannan sannan kuma a duba a tarihi wannan kalaman suna da wani nakasu wanda idan aka yi amfani da su wasu mutane suna ganin da su ake. To duka akan auna irin wayannan abun.
Wasu daga cikin mahalarta taron sun bayyana shi da cewa
sunana Ahmad Arab Abubakar, ina kafar yaɗa labarai ne ta BRC FM da ke garin Azare. To hakika wannan taro da muka zo ya nuna mana cewa tabbar wannan illolin akwai su da dama. To kirana a nan shine zan yi kira ga hukumar tace ko kuma maganganu musamman ta bangaren gidajen radio da talabijin wato NBC ta iya kokarinta wajen fadakar da su ƴan jarida da kuma ƴan siyasa da shugabanni kan illar magana ko kuma in ce yarfan kalamai a tsakani, domin magana ita ce za ta iya lalata al'umma kuma magana guda daya ita ce za ta iya wayar da kan al'umma.
Sana Beatrice Gondi. Okay, ina aiki da leadership newspaper. Well, wannan taro na ga kokarin domin sun mana magana sosai akan mummunan kalamun da ake amfani da shi a yaɗa labarai kuma sun mana bita sosai a kai.
Abdulwahab Muhammad Waya, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Na duniya kwajara ya sani lamarin mu na duniya kwata ya sani ga gani haka mamaye da ni dubula kan na dai ta amu ina dai ya mugula kan na dai ta amu ina.